Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma tashoshin radio amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da kuma Niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalan shirin a daidai wannan lokaci.
Muna kira ga adena bare kudin fansa don kudin fansa nan shine ke kara masa karfin gwiwa cewa su tunanin ta yadda za su saci mutane don tunanin kira su samu kudi.
Mataimakin Speto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu Adamu Ibrahim kenan. Batun sata da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa shine maudu'in shirin namu a daren nan. Lambar da za ku kama tashar mu akai ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 6555. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum. Dazunan ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta fice daga matsayin da aka cimma ta shirin yaki da sauyin yanayi a shekarar 2015 a birnin Paris, wacce tsohon shugaban kasar Barack Obama ya rataba hannu a kai, sai dai ya ce zai duba yiwuwar sake shiga wata sabuwar yarjejeniyar. Yayin da yake magana a fadar White House a filin Rose Garden, Trump ya ce babu haufi Amurka za ta fita daga shirin, amma cikin gaggawa za a fara tattaunawa kan yadda Amurkan za ta sake shiga wata sabuwar matsayin da Amurkawa masu biyan haraji za su ji daɗi. Wannan matsaya da aka cimma a Paris misali ne na baya-bayan nan da Amurka ta shiga wanda ka iya zubar da kimarta, an ji shugaba Trump. Wannan mataki da Trump ya ɗauka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka yi ta shaci faɗin cewa zai cika alƙawarin da ya yi na ficewa daga cikin wannan yarjejeniya. A daren jiya Laraba, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai sanar da matsayar kan shirin na sauyin yanayi wanda aka cimma a shekarar 2015 a Paris, wanda kusan ƙasashe 200 suka rataba hannu a kai.
Wasu mahara da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab ne sun kashe wani malamin makaranta tare da yin garkuwa da wani daban, yayin kuma da suka kona wata makaranta da ke arewa maso gabashin Kenya. Dan majalisar dokoki da ke wakiltar yankin Mustapha Abdulrashid ya faɗa a sashen Somali na muryar Amurka cewa mayakan kungiyar sun shiga ƙauyen Fafi da ke da tazarar kilomita 90 daga garin Garissa inda suka kai harin. Wani dan jarida da ke aiki a yankin ya ce maharan sun kuma kona wata motar 'yan sanda inda suka raunata uku daga cikinsu a lokacin da jami'an tsaron ke bibiyansu bayan harin da suka kai. A yan makonnin nan ana samun ƙarin hare-hare daga mayakan Al-Shabab a Kenya, inda ko jiya Laraba kungiyar ta dauki alhakin wani harin bam da ya tashi a gefen hanya a karamar hukumar Lamu da ke gabar ruwa. Lamarin ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro 5.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kididdiga da aka yi a duk faɗin duniya kan hare-haren ta'addanci ta nuna cewa an kashe dala tiriliyan 14 da biliyan 3 a shekarar da ta gabata wajen yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya, inda Amurka kadai ta kashe dala tiriliyan 2 da biliyan 5. Sakamakon wannan bincike wanda kungiyar nan ta Global Peace Index mai bibiyan ayyukan zaman lafiya ya yi nuni da cewa ana samun ƙarin taɓarɓarewar zaman lafiya a duk faɗin duniya cikin shekaru 10 da suka gabata, inda aka fi samun tashin hankula a yankunan gabas tsakiya da kuma arewacin Afirka. Ƙididdigar har yau ta nuna cewa an samu katsewar ayyukan ci gaba na dogon zango da aka shata tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Sakamakon binciken har yau ya nuna cewa ƙaruwar ayyukan ta'addanci ya ninku har sau uku tun daga shekarar 2011.
Shugaban kwamiti da ke kula da harkokin ƙasashen waje Majalisar Dokokin Amurka Ed Royce ya ce yana da muhimmanci Amurka ta ci gaba da kasancewa a nahiyar Afirka, wacce ke fama da manyan matsalolin ƙarancin abinci guda uku da kuma rikice-rikicen siyasa. Dan Majalisa Royce ya bayyana hakan ne yayin wani taron jin bahasi da aka shirya a nan birnin Washington. Ci gaba da kasancewar Amurka a nahiyar Afirka abu ne da zai ci gaba da samar da ayyukan jinƙai da kuma kare muradin Amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro, in ji Royce, wadda ke wakiltar jihar California ƙarƙashin jam'iyyar Republican mai mulki, inda ya jaddada cewa yanzu ba lokaci ne na janyewa ba. Royce ya ƙara da cewa nahiyar Afirka, wacce ke da yawan jama'a har biliyan, ka iya zama babbar ƙawar hulɗar kasuwanci ga Amurka. Dan majalisar ya kuma nuna damuwarsa kan yadda ba a samu wani wakili cikin wakilai 60 daga nahiyar Afirka da ya halarci taron kolin bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da aka gudana a California a watan Maris inda ya gabata ba. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tumadalla, duk da hukuncin kisa da wasu jihohin Najeriya suka zartas har yanzu ana ci gaba da sata da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Jaridar Daily Trust ta yau Alhamis ta buga rahoton cewa an yi garkuwa da mutane aƙalla metan cikin watanni biyar da suka wuce. Jaridar ta ce ko a cikin makon nan an yi garkuwa da wani ɗan majalisar wakilai ta tarayya sai da ya biya kuɗin fansa naira miliyan 10 kamin a sako shi. Kan haka ne Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da mataimakin Speto Janar na ƴan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu Adamu Ibrahim, inda ya fara tambayarsa inda aka kwana kan ƴan matan nan ƴan makarantar Ebola a Lagos su shida da aka sace ake garkuwa da su a can aka tsaya.
Akwai wannan yanzan da ya hauku, amma dai yanzu muna nan muna fama gadan-gadan. Insha Allah kwanan nan ba da daya ba za ku ji irin abin da ake ciki. Za ku ji labari mai kyau, insha Allah.
Akwai wanda aka kama ko ku har yanzu dai kuna nan kuna kokari ne?
Akwai kokarin da muke, kuma akwai wanda suke hannu, kuma sun tabbatar mana sun yi laifin. Amma dai muna so sai mun kammala komai sannan mu ba da cikakken bayani.
Kokari kuke domin ganin an kawo ƙarshen ko kuma wannan abin ya rugu ƙwarai da gaske?
Ai wannan lamari da muke ciki yanzu ba dare ba rana, kuma ba zancen a zauna a kwanta. Kullum muna shirye-shiryen mu ga cewa an samu zaman lafiya, an samu kwanciyar hankali ko ina.
Amma duk da dokan da aka sa kuma ya labai ga bisa dukkan alamu abubuwan ko kuma al'amarin sai ƙara ta'azzara yake, me za ka ce game da wannan?
A gaskiya in gani ba sha'anin sace-sace da sauransu duk sun rage. Yawan fashe-fashe da ake da mukami sun rage. Saboda gaskiya shugabancin 'yan sandan da muke da shi a yanzu da offices namu gaba ɗaya kowa ya tashi tsaye a kowane ɓangare. Ba za ka ce ba a yin crime gaba ɗaya ba, duk duniya ba a cewa akwai ƙasar da ba a crime. Amma dai ga yanzu irin ana samun sauƙi ƙwarai da gaske saboda jajircewar da shugabannin 'yan sandan Najeriya suke da tare da ma'aikatansu gaba ɗaya, da shugabannin 'yan sanda da yaren 'yan sanda kowa ta shi tsaye an daidan ce gwargwado gwargwado ana aiki ƙwarai da gaske. Shi yasa abubuwan sun yi sauƙi ƙwarai.
Yalla bai sotari kuna cewa ɗan sanda abokin kowa, yaya dangantakanku yake yanzu nan da mutanen gari?
Ai kamar da gaya maka cewa da gwamnatoci da jama'a duk kowa na ba da haɗin kai. Mu ma jami'an tsaro ƙwarai ake ƙoƙarin a haɗa kai gaba ɗaya a aiki tare a fahimci juna don a yi aikin a samu nasara. Mutanen gari kuma gwargwado so da yawa suna kawo mana bayani da yawa muna aiki tare da su. Waɗansu ma yanzu akwai ƙungiyoyi na musamman wanda suke sa kai suna taimakawa kuma suna kawo labarai, kuma labarin makan bi kuma a samu nasara game da su.
Har wa yau game da wannan sace mutane a garkuwa da su, sautari in an kawo mutane za ka tarar cewa neman kuɗin fansa, kuma mutane suna ba da kuɗin fansan domin a sake su, kowane kira za ka yi musu?
Mun sha gaya wa mutane cewa su daina ba da kuɗin fansa, su zo su sanar da mu. Idan aka sanar da jami'an tsaro, insha Allah za mu ɗauki dukkan matakan za mu ɗauka muka cewa an zaɓulo waɗannan da suke wannan laifin, kuma su waɗanda aka kama aka tafi da su an fito da su ba tare da an musu kwazane ba. So da yawa mukan ja hankalin mutane cewa su daina ba da kuɗin, don ba da kuɗin shi ne ke ƙara masu ƙarfin gwiwar cewa su ci gaba da sata mutane. Ko da yake alhamdulillah gwargwado irin matakan da ake ɗauka abin ya yi sauƙi ƙwarai da gaske. Amma duk da haka idan har aka samu can ba karasa ba, aka samu ɗan laifin, aka samu aka sace wani, to ya yi haƙuri, ‘yan uwa ne su kawo rahoto, za mu bi insha Allah za a ceto shi, kuma ba dole ba ne sai an ba da kuɗin fansa. Muna kira ga a daina ba da kuɗin fansa, don kuɗin fansan nan shi ne ke ƙara masu ƙarfin gwiwar cewa su tunanin ta yadda za su sace mutane, don tunanin kila su samu kuɗi. Amma idan mutane suna haɗa kai suna sanar da jami'an tsaro muka samu labari cikin lokaci, to insha Allah za a zaɓulo su a fito da su, kuma shi wanda aka sace a fito da shi ba tare da an taɓa lafiyar shi ba.
Ka kamin ku ji kidan a fara jin kidan dan Indo mataimakin Inspector General na ɗan sandan Najeriya Adamu Ibrahim mai kula da shiya ta biyu kenan aka je. To sai ku ci gaba da shakatawa da dan Indo kamin mu bude layin tarho.
Da kidan arame wallahi be kallo zamu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba oban wani ba namu ba uwan wani ba ta mu ba kidan zani na ta ne
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655. To mai kira na farko daga Zamfara in kana ji na bismillah.
To assalamu alaikum, sunana Musa Akaya Zafi.
Na'am.
To abubuwan da za a yi gwamnati ya kamata ta yi tsaye wajen garkuwa da jama'a din nan.
To
domin abubuwa ko ta yi mutum ki a mota baya da garanti. Saboda in aka yi kyakkyawan tsaro insha Allah za a samu nasara.
To. To madalla mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ke magana?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bore-bore.
Na'am Malam Bashir, an sha ruwa lafiya?
Lafiya kalau ya aiki.
To mun gode wa Allah. To menene gudumawar ka game da wannan batu na garkuwa da mutane? Malam Bashir ya me kana jin mu?
Da aiki jama'a. Ina jin ka.
To bismillah.
Me ce a gaskiya wannan garkuwa a gona garkuwa da ake yi da jama'a gaskiya abin ta kai ne, kuma sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don kuwa komai idan ya tsoni insha Allah sauki na nan zuwa. Sannan na kira ga jama'an tsaron mu na Najeriya da ma mutane fararen kaya, yana da kyau a ba ma jama'an tsaro goyon ba 100%, domin a zakulo waɗannan masu ɓata gari masu sace mutane. Kuma na kira ga waɗannan mutane da su ba su daina. Don kuwa a gaskiyan da suka sauke suna wannan abin, to karshen su ba zai ce ba. Allah ya shirye mu baki da, nagode a tashi lafiya.
To madalla Malam Bashir daga Nasara, yanzu kuma bari mu je makwabciyar jiha Plato a mai kira na gaba. Bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaika salam.
Ni ne Ismaila Ibrahim daga Angon Gaya.
Na'am Malam Ismaila, bismillah.
Wato wannan al'amarin da yake faruwa wannan, mutane kan sun zumbir hanya ne a koba kan hanya Ubangiji.
To to Malam Ismaila da alama ya gudumawar ka kenan, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
To sabu barka da lasariya.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Na'am Malam Murtala.
To abin da muka saba roƙon dan shugabanni ne shine cewa abubuwan za ka ga muka dinga jin rahotanni su masu irin sace-sacen nan da sauransu, kamar ma ba su san hatsarin abin da suke ba. Amma ana ta wayar a shafin jaridu, kafafen yaɗa labarai, talabijin a dinga nuna wa mutane masu wannan aikin hatsarin abin da suke yi. Saboda ba bane ne kyau, malamai ma su fito su ci gaba da nasiha da sauransu. shine saboda kaga ko sun yi abin da za su je su koyo ne kafin a gansu, amma kila suna jin wa'azi, suna kallon rediyo, suna kallon TV, kila su ga imanin su ya dawo sai su aje makamin su zama al'umma na gari.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Sama'ila Yasfawa, kafin madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah, mu dai akan wannan garkuwa da mutane sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Eh.
Hello?
Eh, muna jin ka Malam Sama'ila, ci gaba.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin dalili shine a bana dai mu a wannan shekara ba mu taba ganin kalubale tashin hankali irin wannan shekara ba.
To,
domin a inda nake karamar hukuma ta da nake, akwai inda na san Fulani da muke tare da su an sa musu kuɗi, an karɓi kuɗi a hannunsu sama da naira miliyan 500, wanda abin baya kirguwa, kuma ya kamata gwamnati, alhamdulillah yanzu dai an fara samun saukin abin, ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari.
Malam Sama'ila, karanta da numfashinka, su wa suka sa musu waɗannan kuɗaɗe kuma suka karɓa hannunsu?
Yankin nafi masu sa leda, a ɗauki mutum, a ɗauki mata ta kwana a daji, a biya kuɗin fansa a ɗaukun ba ba da miliyan 2, miliyan 3, miliyan 5, wallahi ba za karɓo ta ba. Ya dace gwamnatin Najeriya don Allah ta duba wannan hali da ake ciki, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai adalci, domin a yanzu aka yanke mu Fulani yankin mu duk an kore su wallahi saboda wannan halin da ake ciki.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ismaila, bari mu nufi jihar Katsina.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Nasiru Dogo mai Agogo daga nan karamar hukumar mai Addu'a jihar Katsina.
Na'am Malam Nasiru.
Abinda nake gani ni wannan lamari da nake gani kawai mutane su koma da Allah, su koma ga Allah, domin wani abu ne Allah ya riga ya sabkar wanda Allah ya kawo shi gashi nan, komai an rasa kan gidan shi, wannan abu kawai daga Allah ne.
To
ara,
to Allah Allah sa wanda da kai domin su sunji, ko ina fata kuma ku
amma yawwa mutane mu koma ga Allah, mai ta'addoyi Allah ya kawo mana sauƙin wannan abun, saboda daga wannan abun sai ka ga wannan abun ya fito, saboda haka an rasa kan gidan abu matsalai.
To to madalla, mun gode kwarai da gaske, bari mu koma jihar Plateau.
Hello?
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 Eh, muna jin ka.
To ni ni ne magana, ni ne Alhaji Ahmadu Maye Bokos.
Ci gaba Alhaji Ahmadu, muna ci gaba.
Shi wannan garkon da yake da mutane, gwamnati tana sake, jama'a ma suna sake. Sakin da jama'a suke yi ya kamata in an yi na ɗaya, an yi na biyu, to ya kamata gwamnati ta tsaya da kyau. To sai a ɗauka a ce kuɗi, inda ana ɗaukan manyan nema da abin ya mana kyau.
Ah, to.
Sai ka samu talaka bai da koko ba na neman rike ruwan zuwa ɗauke shi. Ga manya da za ka ɗauka a nema kuɗi, in an ɗauki ɗaya, biyu, uku, huɗu daga manyan, wannan abin zai tsaya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Kwara.
Eh, Usman ne tsakani da Allah, wannan abu kan gaskiya yana da mu musamman mu Fulani, amin dai yanzu nan fara kan abun yayi sauki, amin tsakani da Allah ai da gaskiya wannan abu ya magani.
To.
Eh, ku tashi lafiya.
To madalla, Malam Usman daga jihar Kwara kenan, ana tare da sashin Hausa na Murya a nan birnin Washington DC, an ta san mabiyar saura kusan minti 10:12. Ga mai kira daga Bauchi.
Eh, kana magana da Malam Lakani daga Azare jihar Bauchi.
Malam Lakani, bismillah.
Yawwa, ina kira ga al'umman Najeriya da Sibiyoyi, rundunar 'yan sandan Najeriya haɗin kai, domin bisa yanayin canjin tsaro da aka samu, in Allah yadda za su cimma burin.
To.
Sai lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Kamar yadda nake cewa yau maudu'in mu shine batun kamawa da garkuwa da mutane don a samu kuɗin fansa, amma ga mai kira daga Gombe. Halo?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa ke kira?
Yawa, sunana Hamza Muhammad daga nan Bajoga.
Na'am Malam Hamza.
To batun garkuwan nan kamar yadda mai bayani ya gabata, idan manyan ake kamawa za a fi kawo yara cikin sauƙin gaggawa.
To,
amma ana ɗaukan talakawa ana karɓe musu kuɗaɗe.
Eh,
ba ga abin hakan ba za a kawo gyara da wuri ba.
Malam Hamza, ai fitina ce, ko da manyan ake dauka za a zo kan kananan, ba ka ganin cewa dai a nemi hammataka, a nemi mafita ya fi kyau akan cewa a kama wani a bar wani?
To malam sahabu, mafita ana ta nema, amma kullum jami'an tsaro su ce suna kokari, amma ga ga babu kokarin da ake yi akan hawo.
Haka. To madalla mun gode, amma har yanzu dai muna Gombe. Hello?
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hello?
Muna jin ka, ci gaba.
Salamu barka.
Barka ka dai.
Ina Aliyu ne daga Neman Kudi wata har Gombe.
To Malam Aliyu, barka ka dai.
Yawa, barka da dare, barka da dare aiki.
Alhamdulillah. To me ya guduma harka?
Gudun wata addu'a ne ya kamata jama'ar Najeriya a koma ga Allah kamar yadda malami na ya faɗa, amma muka da cewa wai a ɗauki manya. Ariga daukan manya din abun ma aka bai ma ta zo, saboda suna fili suke kokari ga abun nan Allah kawo sauki shi. Hello?
To madalla mun gode kwarai gaske Malam Aliyu. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger.
Assalamu alaikum. Sannan mun wara Amurka.
Wa alaikum salam.
Nan bayan da Bala ne wanke fulan daga shi shi jihar Niger ke tarayyar Najeriya.
Na'am Malam Bala.
To a gaskiya masu kinnafin da mutane suna garkuwa da su dinnan, rashin ɗaukar mataki ba wani hukunci ba wani doka da ake a kansu, shi ke sa har gobe ana ci gaba da wannan abin. Idan yau an ce ga hukuncin da ake wasu da doka da gwamnatin Najeriya ta sa, to abin zai zo da sauki. Kuma in ba haka aka yi ba, a kullum yau a sace gobe a sace an dunga kenan a gaskiya. Kuma da fatan za a ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai, jami'an tsaro suna baki kokarin su, in sun kama kwana biyu suka ga mutum ya fito yana yawo, kuma a ce kuma an kama kinnafin ne. Sun suke garkuwa da mutane, to kafin ta ba mu da dokar da hukunci da ake musu, to sai sa wani abubuwan ba su kawo gaskiya.
To mun gode kwarai, amma har yanzu muna jihar Niger. Wa ke kira?
Eh, daga Ushishi kuma.
To daga Ushishi. Kuma
director ne daga Ushishi.
To Malam Usman, bismillah.
Eh, a kokari a niyya.
Alhamdulillah, mun gode Allah, me ya guduma harka?
To wallahi magana na yi daidai da na Malam Bala.
To.
Eh, saboda dai gaskiya jami'an tsaro ba sa kyautawa ko kadan. Mutanen nan an san su, ana ganin su, wallahi wasu mutane sun san su, suna ganin su suna yawo, amma sai kaga an kyale su ba a daukar mataki. A ya za a ce an kama mutum ya je ya yi kidnapping, kuma an san shi, kaga ana nuna mutum ana cewa gashi dan kidnapping ne, kaji ana barin shi. Kwana biyu da lokuta da suka wuce nan shi an kaga raba, ana ta yin haka na ba nan jihar Niger, kuma ana ganin su. Zaka ji mutanen muna waya da su, su ce mana suna ganin su, ga zuwan wanda ke harkar. Don haka gwamnati ta yi kokari a kara ma jami'an tsaro karfi yanda za su dinga shiga, ba wai dole sai sun shiga uniform ba. Indai an ce ga mutum ana zargin shi, a kama shi mana ajiya a hukuntar da shi a jikewa. Indai ana zargin shi an samu wani karfin magana mai kari da za a ce lalle yana wannan sana'a, ai sai a kama shi don sun mai da shi sana'a.
Mun gode kwarai da gaske Malam Usman director, kuma ga baki ɗayan ku, baki ɗaya abin da za mu iya ɗauka kenan a wa filin jin ra'ayoyinku. Muna fata gobe ma rana ce za ku ba mu haɗin kai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, halin yanzu kuma sai a gyara zama ga wato tasirin Azumi.
Sunana Usaini Salus. A gaskiya Azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya yi murna da zuwan shi, saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin, kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada, kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su, amma azumin yazo sai kaga mutum ya kame. Kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi, lada shi ba ta da adadi. Don haka duk lokacin da Ramadan ya riske ni a shekarar, ina kokarin in ga nayi abubuwa na kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna, domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar. Saboda akwai hadisin da Annabi ke cewa idan mutum Ramadan ya wuce ba a gafarta mishi zunuban shi ba, to wannan mutum yayi asara. To don haka nake ganin idan Ramadan ya zo, to mutum ya dage da ibadu, musamman karatun Alkur'ani. Ana son mutum yawaita yin shi da tasbihi a ciki.
To ya sunan malam?
Sunana Malam Isa. Tasirin azumi a gare mu musulmi yana da muhimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha. Ko zaka aikata wani aikin alfasha insha Allah da ka tuna kana azumi, to da yadda Allah ba zaka aikata abun ba. Azumi ya zama mu ibada wadda muke yin ta muna jin dadin ta.
Ko da kuke yanayi na nan Lagos, ya kuke ji da azumi?
Alhamdulillah muna yin azumin mun mu lafiya lau, saboda ya kasance ko kaman mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace zo ta nemi ka da labari da ka ce mata kana azumi, insha Allah za a ce a yi hakuri na mance, kuma insha Allah kai ma ba za ka biye mata ba. Ku yi wasu manganu wanda ya zamana ya kasance kuna, kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle-kalle, ka riga lowan ka kallon, insha Allah za ka nuna dai azumi kake.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace.
Yanzu kuma ga sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin Amurka. Shirin ba da tukwici na Amurka da ake kira Rewards for Justice da Turanci ya sanar da ba da tukwicin kusan dala Amurka miliyan 5 ga duk wani mai bayanin da zai kai ga kamawa ko hukunta duk wani mutumin da ya aikata ko ya hada baki don aikatawa ko ya tallafa wajen kashe wani dan kasar Amurka mai suna Joel Shroom a kowace kasa yake a duniya. A ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2012, wani dan bindiga akan babur ya harba Shroom dan shekaru 29 da haihuwa har lahira a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki cikin mota a garin Taiz da ke kasar Yemen. Kafin mutuwarsa, Shroom malami ne mai koyar da harshen Turanci a cibiyar koyar da sana'o'i, ɗaya daga cikin daɗaɗɗun cibiyoyin bunƙasa ilimi ta ƙasa da ƙasa da ke Yemen. ‘Yan kwanaki bayan harin, ƙungiyar ta'adda Al-Qa'ida da ke yankin Arabia ta ɗauki alhakin kisan. Tun lokacin da aka ƙirƙiro da shirin na Rewards for Justice a shekarar 1984, shirin ya ba da tukwicin sama da dala miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka ba da bayanai masu amfani da suka taimaka wajen hukunta ‘yan ta'adda ko daƙile ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za a iya bin wannan shirin a shafin Twitter adreshin @RewardsForJustice. Ƙarin bayani game da tukwici a kan kisan Shroom na rubuce a shafin shirin na yanar gizo na www.rewardsforjustice.net. Duk mai bayani a kan wannan sai ya tuntuɓi ofishin Rewards for Justice ta yanar gizo ko ta wasiƙar email zuwa ga adreshin info@rewardsforjustice.net ko a kira waya mai lamba 1-800-877-3927 a nahiyar Amurka ta Arewa, ko a rubuta wasiƙa zuwa ga Rewards for Justice, Washington DC 205-200-0303 USA. Duk bayanin da aka samu zai kasance a sirrance. Wannan ce sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Dazunan ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta fice daga matsayin da aka cimma ta shirin yaƙi da sauyin yanayi a shekarar 2015 a birnin Paris, wacce tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya rataba hannu a kai, sai dai ya ce zai duba yiwuwar sake shiga wata sabuwar yarjejeniyar. Yayin da yake magana a fadar White House a filin Rose Garden, Trump ya ce babu haufi Amurka za ta fita daga shirin, amma cikin gaggawa za a fara tattaunawa kan yadda Amurka za ta sake shiga wata sabuwar matsayar da Amurka masu biyan haraji za su ji daɗi. Wasu mahara da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab ne sun kashe wani malamin makaranta tare da yin garkuwa da wani daban, yayin kuma da suka kona wata makaranta da ke arewa maso gabashin Kenya. Dan majalisar dokokin da ke wakiltar yankin Musfaf Abdul Rashid ya faɗa wa sashin Somali na murya Amurka cewa mayakan kungiyar sun shiga ƙauyen Fafi da ke da tazarar kilomita 90 daga garin Garissa inda suka kai harin. Wani ɗan jarida da ke aiki a yankin ya ce maharan sun kuma ƙona wata motar 'yan sanda inda suka raunata uku daga cikinsu.
Duka da kuma masu haro da haka Allah kamun ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin Domin Iyali da Grace Alheri Abdu take shiryawa ta kuma gabatar. Kamun na madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya Shadrack da ya rika mata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.